gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger a BOA Africa Beta 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashocin na Zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Daula Salim. Duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu da nishadi har ma da wasanni kai har ma da maganar addini. Yau ma 30 ga watan Nuwamba shekarar 2018 za mu magana akan amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo
wanda duk inda ya samu kashi wannan shine abu na farko kamar rigakafi. A riga masa rigakafi to iyaye idan ba su yi wa ƴaƴansu rigakafi na addini ba to ƴaƴa ko duk cutar da yake zuwa na addini sai ya kama su kafin su ankara.
Kani Hadiza, kin san labarin ƙarya yanzu ya zama ruwan dare ba kamar yanzu sai da zabe a Najeriya ya karato. To dan haka ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi wani mai fashin baki Ustaz Abdulla Musa akan alakar addini da kafafen sada zumuntar yanar gizo a rayuwar matasa. Muna nan tafe da ra'ayoyin matasa akan wannan mawdu'i. Bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce wasu hanyoyi ne ya kamata mu bi don gujewa yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta.
Ya kuma yadda ku amsa mana haka ne to
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Siano Gumel Zangon Daura inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. Tantance labari don tabbatar da gaskiyar labarin kafin a rubuta tare da yin adalci. Su ne hanyoyi da su kaucewa yada labarin ƙarya a shafukan sada zumunta.
Sai kuma sakon Mansur Gumel inda yace ta hanyar tabbatar da sahihancin labari kafin yada shi don gudun fadin ƙarya.
Sai Nasiru Usman inda yake cewa ta hanyar tantance labarin kafin a yada shi.
Ga kuma sakon Imam Yahaya Soja Uban Adamawa inda yace salamu yau da gobe. Hanya daya ce tak kuma ita ce kowa ya yada abin da yake da tabbacin faruwansa.
Sai Saidu Gayiwo Katamma inda yake cewa yau da gobe samun labari daga majiyar kwararre kafin a yada labari shine hanya daya tilo da za a gujewa labarin bogi ko ƙarya.
Ga kuma sako Mubarak Shehu Nil inda yace kamin ka yada labari ya kamata ka tantance labarin inda ya fito, wannan shine mafita wanda za mu gujewa labari kanzan kurege.
Sai Shehu Adamu Rijo inda yake cewa to ya kamata dai mutum ya sani cewa ita ƙarya dai haramun ci, saboda haka duk abinda mutum zai yada a shafinsa na sada zumunta ya bari sai ya tabbatar da sahihancinsa tukun kafin ya yada.
Sai kuma sakon Ahmadu Abacha Machina inda yake cewa salam yau da gobe. Hanyoyin da zamu bi don gujewa yada labarin ƙarya a shafukan internet shine tantancin labari, saboda idan mutum ya ga labari a shafukan sada zumunta yayi bincike akai zai gano na ƙarya da kuma na gaskiya.
Sai Iliya Mai Shayi Garki inda yake cewa yau da gobe hakika yada labaran ƙarya a kafafen sada zumunta da waɗansu marasa kishin ƙasar mu hakan abin turne da Allah wade ku tashi lafiya.
Tahi Dorin Baga inda yace salam yau da gobe. Gwamnati ce ya kamata ta kirkiro hanyoyin gano masu yada labarin ƙarya da yin hukunci ga duk wanda aka samu da yada irin wannan labarai.
sai sakon Abubakar Kawu Girgir inda yake cewa hanyar da za a bi domin kaucewa yada labaran ƙarya da nan ƙanzan kurege wanda ake kira da fake news ita ce mutum ya tabbatar da gaskiyar labarin da zai yada akan shafukansa na sada zumunta kamin ya yada shi
sai kuma sakon Abdullahi Lakifuntuwa inda yace hakika zamu iya kaucewa mabaza labarin ƙarya ta hanyar jin tsoron Allah da kuma samun tsiran ranan gobe kiyama
sai sakon Aminu Adamu Malam Madori inda suka ce salamu yau da gobe ikon Allah to hakika akwai buƙatar mutum yake auna dukkanin labarin da ya gani a kafar sada zumunta kamin ya yada shi
sai kuma sakon Alhaji Tasi'u Megoro Gulu inda yace yau da gobe hanya daya ce idan zamu yada labari mu dinga tantance shi kafin mu bada shi
sai Saidu Sabo Ayo inda yace salamu yau da gobe hanyar da mutane za su guje wa labarin ƙarya a yanar gizo mutum ya ji tsoron Allah a duk labarin da zai rubuta kafin ya dora shi
to mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni
madalla yanzu bari mu saurari ra'ayoyin jama'a kan yadda suke amfani da kafafen sada zumuntar yanar gizo
Sunana Ibrahim Sani gashi ka zo lecture ka saurara akan amfani da social media me ka koya
na koyi abubuwa da yawa yadda zaka yi amfani da shi kuma yadda zaka negate bangaren da bai dace a social media ba kamar irin posting da bai dace ba da kuma yadda zaka yi amfani da social media dinka taimakawa addini kuma ka amfani kanka koda bayan mutuwarka yanzu mutu zadukata jariya ba wani abu daban ba
yanzu akwai wani abu da kace da kana sakawa a social media yanzu jin wannan yasa yanzu zaka dena
gaskiya akwai su kamar sharing post wanda bakaranta ba gaskiya da yawan cin mu da makaranta sai kai mutu ga muka ga headline din kare yanzu kuma zamu dena
sunana Kamalu Shehu alhamdulillah wannan waje da nazo na koyi abubuwa da yawa wanda suke in Allah yarda kuma zan yi amfani da su wajen sanar da ƴan uwa da makota kan cewa wannan impact da ake magana akan
tasirin da
na koya to na tsirinta da cewa Allah yarda akwai abubuwa da ake yada kamar na jita-jita akan dangantaka da abubuwa da ake samu a social media wanda ba su da tabbaci mutane suna kokarin su sanar da mutane kuma wanda zai iya tayar da wata fitina ga al'umma so ina ganin cewa wannan ya kamata duk mutumin da aka turo masa abu ya kamata ya tantance tukun ya tabbatar da proving da cewa gaskiya so wannan abun gaskiya ne ko ba gaskiya bane kafin ya tura
wai da akwai wani abu da kake turawa kuma yanzu kaji cewa ya kamata
gaskiya gaskiya ina wannan saboda wannan zubin kawai idan naga an yi posting abu especially an ce related to Islam ne ba na tsaya gaskiya in duba ta ingancin sa yake ina iya tura shi to amma yanzu wannan lecture na halatta ta koyar da ni wani lesson na cewa kafin in tura abu ya kamata in tabbatar da sahihancin sa da ingancin sa kafin na tura so wannan Allah da zai ya bani damar cewa Allah da duk abin da na gani zan tsaya in tukun tabbatar da cewa ingancin sa yake kafin na tura insha Allah
Azima Muhammad Hassan
yake koyar a lecture
na koyi darussa da yawa yanda zaka yi amfani da social media hanya da ya kamata ba kamar yanda wasu suke amfani da bata wani ba ya kamata in zaka yi amfani da ita zaka yi amfani ta hanya da ya dace ka san kuma irin maganganun da ya kamata ka ringa yi da abubuwan da ya kamata ka ringa dorawa akai
wai da akwai wani abu da kike posting yanzu kuma kika ji cewa tunda kin ji wannan lecture ya kamata kike dena
ba na yi amma dai akwai friends ina da suke yi to kaga tunda ba su zo ba ni na yi dominating din su zan iya ba su shawara tunda ni na zo na ji in ba su shawara abin da suke bai kamata ba gashi yanda kamata ka yi amfani da abin da kake yi
Hajiya sunanki
sunana Halima Muhammad
gashi an yi lecture akan amfani da social media me kika koya
gaskiya na koyi abubuwa da dama ta kuma tuna min abubuwa da dama ta bangaren addini na ta yanda zaka gyara rayuwarka ta koya min gaskiya abubuwa da dama dalili ko shine akwai abubuwan da zaka yi posting din ko kuma baka karanta ba zaka yi forwarding din su to other groups ko kuma other privately dai zaka tura wasu mutane to yanzu wannan abubuwan da muka ji zai sa kafin ka tura zaka tantance kuma bayan an turo maka kai ma ka gani idan abin bai dace ba zaka yi kokarin ka ji hankalin wanda ya tura maka domin ya kiyayi turawa a nan gaba
akwai wani abu da da kike tura yanzu zaki dena ga yanzu
gaskiya bana turawa dama ina dan taka tsantsan kadan amma yanzu jin hakan zai sa mu kuma tsantseni wajen yin dukkanin abin da mutum zai yi
an ce sunanki
Adama Sara'ada. Wannan lecture gaskiya na amfani da ita sosai game da social media da mutane suke amfani da ita wajen yada manufa wanda yake bai cancanta ba. Sannan kuma an mana fadakarwa game da koyi da yanda sahabbai da hakuri da juriya da kuma wannan dai abu da mutane suke especially wurin tura abu. It's rubbish. Wani ma bai san an yi ba kawai gani sai an yi fasting wani mai ba baya karantawa kawai dai ya ji wani ne yana fasting akai kawai zai tura another one group. To gaskiya na abin da suke mutane bai dace ba.
Kuma ya ta shi na yin wani abu da zaki kenan.
Eh gaskiya ni da ma ban ma fiya karantawa ba saboda ina ganin kamar wani mai bi ba wasting time nake akan wani amma tunda abin ya zo da haka zan duba wanda yake da muhimmanci man importance sai ka dauka fata na dai mutane shine mu daina tura abin da yake ba daidai ba.
Madalla yanzu bari mu koma wajen Mahmud Ibrahim Kwari domin jin bayanin Ustaz Abdullahi Musa daga jihar Kano.
Karbakalla cikakken suna?
Sunana Abu Jabir Abdullah Ibn Musa bin Abdul.
Ka gabatar da lecture akan magana kafar sada wata sada zumunta da kuma alakata da rayuwar matasa ko kuma yadda matasa ke amfani da ita. A takaice a dunkule me ta kunsa?
Okay, ta kunshi daga farko dai maganan shine matasa su gane cewa kuma ba su kadai ba musulmai gabaki ɗaya su gane cewa duk inda suke su tana cewa Allah maraukake sarki yana kallon su. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa na fara ma da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ittaqillaha haythu ma kunt, ku ji tsoron Allah duk inda kuke. To ka ga kafar yada labarai da sada zumunci dole annan din ma ji tsoron Allah. To abinda muka lura shine yawanci musulmai suka manta cewa wannan din ma yana cikin rayuwarsu na musulunci kenan, duk abinda suka yi a can shi ma dai musulunci ne. Saboda haka idan ba su wakilci musulunci a can ba za a samu matsala kamar yanda ake samu matsala yanzu na saboda rashin wakiltar musuluncin da suke yi. To shine ana so a tunasar da su cewa lallai fa a can kafan ma fa su musulmai ne. To duk abinda za su in ba alkhairi za su assasa ba to kasu sharri.
Wani tasiri misali take dazu a cikin bayananka ka nuna ka ba da abin da kuke cewa statistics alƙalima na yadda ake amfani da ita wannan kafa ta sada zumunci kuma ka nuna cewa kaɗan ne daga cikin mutanen da suke amfani da ita ta hanyar da ta dace. Me ka lura da shi ya jawo haka?
Abin da na lura da shi ya jawo haka shine cewa abubuwa sun lalace al'umma ta yanda abin da yake shine daidai sai ya zama ba shi sai ya zama shine ba daidai ba. To saboda haka tunda mutane aka gurbata musu tunani, to kuma abin da yake ba daidai ba shine yake ba su sha'awar yi, shi yake kwanta musu a rai. To saboda haka idan suka je waɗannan kafofin, waɗannan ababen da suke na ba daidai ba, waɗanda suka saba ma al'adu da kuma addini, to shi kuma shine yake faranta musu rai, shi yake sosa musu inda yake musu kaikai. To sai ka samu matasa nan suka fi so su wannan, saboda nan din kuma matsalan da ake samu su kuma da yake waɗanda suke bayan waɗannan ababen ba addini a gare su ba, su kuɗi suke nima da kuma su gurɓata tarbiyyar mutane. To sai suke ba wa waɗannan ababen matsaya da ba su kai ba, waɗanda ababen da suke da kuma matsayi ake kaskantar da su, kamar maganar adalci, maganar addini, maganar tsoron Allah, maganar yin gaskiya, sai ake nuna wannan wani abu ne na baya, wani abu ne na gidadanci. To sai a nuna maka cewa kuma rashin gaskiya da kuma fitsara shi yake samun ma mutum matsaya a al'umman da ake yanzu nan. To tunda abin ya zama haka, to sai a samu matasa, su ko kowa kuma akwai ciwon san asani. To wannan ciwon san asani kuma tunda ba za a san ka ba ka tsaya a gaskiya, fitsara ce take sa a tura ka gaban mutane a san ka. To sai mutane suke ganin cewa in ba su yi wannan fitsaran ba, to ba za su cimma burin su na so a san su ba.
Ina alakar amfani da wannan kafa ta social media da batun wato abin da suke kira fake news, wato labari maras tushe.
Eh, to labari marasa tushe ya samu gindin zama a wannan zamanin da muke yanzu nan, musamman saboda amfanin da ake yi da wannan kafa. Mu da yake abin da ya shafe mu shine musulmai da musulunci, to sai muke tunatar da musulmai cewa su sani fa musulunci Allah madaukakin sarki cewa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, idan fasiki ya zo muku da wani labari to ku nemi bayani ku tabbatar shi ne fatabbatu, ku tabbatar kafin ku yi aiki da wannan labari,
abincika
bincika. To musulman da suke da irin wannan umarnin sai suka yada umarnin Allah, sai suka zama su yau bincike ma ba su san me ake kira bincike ba, ana turowa suna turawa sabani abinda Allah murkaci sarki ce mu na mu bincika kafin mu yada. To wannan shi ya assasa fitintunu da yawa da rigingimu tsakanin al'umma da mutane da yawa, za ka ga tsakanin wani da wani, tsakanin al'umma kaza da al'umma kaza. In ka duba tushen musiban da ke aukuwa ga mutane yanzu nan shine wannan yada labarin da ba a bincike akai, da an zo da shi sai a tura, kuma bayan an ce mutum ya bincika kafin ya yada. Na'am.
Ita wannan social media ta zama ruwan dare ga duniya, ma za a iya cewa tunda watakila ba za a iya hana mutane amfani da ita ba, kuma ga matsaloli da take ambatawa tana suna haifarwa al'ummar musulmi musamman masu tasowa, me ya kamata yi?
Abin da ya kamata a yi shine ya kamata gwamnati ta yi wani abu na wajen ganin cewa duk mutumin da aka kama yana yada labarin da ba ta inganta ba, to a san hukuncin da za a masa. Idan aka yi wa mutum daya kasashen waje, akwai inda aka yi haka yanzu nan, India sun kaddamar da wannan hukuncin cewa duk mutumin da ya tura abin da ake cewa fake news za a kama shi, kuma akwai hukuncin da za a masa. Muna da labarin wato shugabannin group da ake yi na WhatsApp, misali shugabanni, muna da labarin wasu a wasu kasashe an kakkama su saboda wasu irin labaran da aka tura a group din nasu
na
ƙarya. To kaga idan aka yi haka, to dole gwamnati ta yi abin da za ta iya, sa'annan kuma mutane dole a ci gaba da fadakar da su, game da maganan cewa in abu ba gaskiya ba ne, in mutum bai tabbatar da gaskiyan al'amari ba to kar ya yada. Idan ya tabbatar da gaskiyan al'amari to sai ya tambayi kanshi shin akwai amfanin yada wannan labarin ko babu amfani, saboda ba kowane abin da ka tabbatar da kuma yake da fa'ida a yada ba. To kaga mu ba mu gane wannan ba, yanzu an kashe musulmi, an farke masa ciki, an kona shi, to dan Allah me ya amfani yada wannan? Ai musulmi yana da hurumi ko bayan rasuwansa, yanzu nan shine nayi tambaya a lecture, akwai wanda mahaifinsa zai rasu ya so a nuna hoton shi a mace, ko yayi accident a bakin titi sai ya so a nuna hoton shi gashi duk jina-jina, ai kowa ba zai so aka ba. To dan me yasa kuma za a tura na wasu?
Ma shi ma wancan baban wani ne,
shi ma baban wani ne, kuma sanadiyan tura irin waɗannan hotunan shi yake assasa musibun da suke haifar da abubuwa da yawa. Wani wanda wani ba shi da niyyar ya zo yayi tarzoma da ganin wannan hoton sai aka danshe ta, sai ce ah, ɗan uwan mu aka yi ma wannan, musulmi aka yi ma wannan, fulani aka yi ma wannan, shi yana wani garin daban, shi ma sai ya tunanin da zai assasa irin wannan fitina a garin tasa saboda ya daufansa na abin da aka yi wa ɗan uwansa. To ka ga ba ma duba waɗannan ababen, mutane kawai suna yada. To ina gani idan musulmi suka yi amfani da wannan kafar ta yanda ya kamata, ina gani al'umma da yawa za su dawo musulunci.
Wai baya ga gwamnati, haƙƙin waye ne a an karar da matasan nan su fahimci cewa akwai alfanu mai dimbin yawa wajen mu'amala da ita wannan kafar sadarwa ta social media?
Wato abu na farko shine idan muka zo magana game da matasa, to ya kamata mu gane cewa na farko iyaye su ne abin zargi na farko, tunda su aka daura wa tarbiyya tukunna. Idan iyaye suka tarbiyantar da yara hatta yanda za su yi amfani da wannan kafar, to ya kamata ce iyaye sun zaunar da ƴaƴansu, ko suna sa musu ido, ko suna ba su shawarwari na yadda za su yi amfani da wannan kafar su samu yardan Allah. Kaga wannan daga kan iyaye kenan. Idan ya tashi daga kan iyaye, malamma a masallatai da wasu wuraren da ake karantar da mutane addini, to sai ya zama abinda malamai za su ringa jaddadawa matasa akan jin tsoron Allah, akan amfani da irin waɗannan kafofin wajen yada musulunci, wajen yin abinda ya kamata, da kuma yi masa gargadi da kashedinsu akan sabawa Allah wajen amfani da waɗannan ababen. To kaga idan ya tashi daga kan iyaye, sai malamai, sai wane ne, al'umma gabaki daya sai ta dau maganar, sai ya zama na cewa dama mun yi magana kan gwamnati. To kagan su matasan su isu yanzu ne sai a samu jagorori cikin su waɗanda kuma su za su ka san magana a bakin mai ita.
To amma malam, wata mishkila shine wasu daga cikin wato bayanai da suke fitowa daga kafofin nan na sadarwa internet, za ga akwai site din da sunan musulunci suke misali, amma kuma in ka bidigi za ka kamar suna da hadari a tare da al'ummar mu. Me ya kamata mutane su rinka yi idan an ga site ko kuma wani link da sunan addini misali?
Yawwa, irin wannan abin da ya kamata a yi shine a yi yunkuri wajen jawo hankalin al'umma game da irin waɗannan yanan gizo-gizo sites din, saboda kamar yanda ka faɗa, yawancin su ko da sunan addinin musulunci aka bude su, to bincike ta nuna kakan samu da yawa daga cikin su Yahudawa ne da kuma waɗansu aqidu waɗanda suka saba ma aqida na musulunci na kwarai. To ko da aka je, yawanci matasa kuma da sun buga search din da yake zuwa kenan, saboda su suka fi yawa. To abin sani yanzu nan kaga shine dai dawo da mu da maganan cewa ba za ka nemi ilimin addini kai kadai ba, sai ka samu jagora. To wanda shine jagoran ka, ka yadda cewa yafi ka sani kenan, to shi zai iya gano maka cewa akwai rami nan gaba. To shine wanda zai iya gaya maka cewa wannan website din kiya kanka da shi. Da yawa cikin matasa ba su san wannan ba,
suna afkawa
cikin waɗannan. To ka gan kaman dissenting maganan ISIS, maganan Boko Haram. Yanzu ISIS da ake yi, yawanci matasa ta yaya aka kama su ka sani, ta yaya aka juya musu kwakwalen su suka shiga, ai ta kafar wannan ne
social media.
Annan ne ai mutum ya je ya karanta wani abu, an ce mashi aka ne musulunci, shi kuma bai san komai kan musulunci ba, shi kuma wannan ne farkon labarin da ya samu game da musulunci, sai yadda wannan shine musulunci. To duk abin da ku za ga ya mashi daga baya, sabanin wannan gani zai yi kai ne dama aka ce ku ne ba yin gaskiya ba. To shi yasa a yi hunkurin ga ya mu mutane gaskiya tun al'abtun kari na farko, kuma wannan shi ya dawo kan iyaye, saboda yaron ka in ya fita bai san waye Allah ba, idan ya hadu da wani ba maguje ya gaya mashi cewa ga Allahnsa nan, shi ya fara gaya mashi wane ne Allah. To kuma ya gaya mashi Allah ne ta fuskar da shi ya gane wane ne Allah. To kai in yaron ya wannan abin ya samu tasiri a cikin kwakwalwarsa a rayuwarsa yayin da ya dawo kai kuma ka gano shi da wannan kake gane ba Allah ba wancan bane wannan shine Allah wancan ba Allah ba Allah bane wannan ƙarya suke yi to a lokacin ku sai kai da gaske
kenan bayanan mallan suna nuna kaman wannan kafa ta social media tana takarwa wajen wato kafa ungiyoyi wato na tarzoma a duniya kenan da sauran cikin al'umma
ai wannan kungiyoyi na tarzoma ba za su yadu ba kai ba dama ba za su samu tasirin da suke samu ba yanzu nan ba dan albarkacin wannan abun ba na social media ba da babu internet babu social media to wanda yake da aqidan ISIS can zai ta wannan Nigeria ne ina zai yi wa'azi ya damu mutane to amma ba sai ya zo ba cikin daki yaro ya kunna talabi ya kunna wayar sa cikin daki ya kunna computer sa ya gan ya karanta mail babu wanda ya isa gwamnati bai sani ba SSS ba su san ya karanta ba ya ji wa'azi akan wanda yace aje a kashe mutane SSS ba su san abin da yake wayar sa ba gwamnati ba ta san abin da yake wayar sa ba kuma wa'azin nan ya shigo kansa amma da babu social media shi yasa su kasashe ko da yake wannan suna magana ya tamfani da freedom of speech wasu kasashe ba a yadda a tura irin wannan abin wasu kasashe su WhatsApp din nan baya amfani amma ka gan wannan yanzu kai a tunanin ka yanzu nan babu social media babu YouTube babu wannan yaushe mai aqida ISIS zai zo wani masallaci zai tsaya akan wai wa'azi yace a za a kashe mutane ba a wani masallacin babu yana yi za kama shi yana yi za masa raddi to ba ka da damar yi masa raddi yaran ka kuma yana gida kai kafi kowa ilimin addini yaran ka da cikin ɗakin ka kuma yaje yana kallo wancan abubuwa balle kai masa raddi
na haka dai kamar sai iyaye sun ƙara mikiya tsaye sun zage damtse
ai dole ne abinda aka yi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine kowa zai iya samu mafita manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare sai da ya dauki wa Abdullahi dan Abbas yana dan yaro bai balaga ba sai ya karantar da shi yace ya gulam ihfazullah yahfazka ya karantar da shi ka kiyaye Allah zai kiyaye ka idan zaka yi tambaya ka tambaye Allah idan yana dan yaro bai balaga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mishi wane ne Allah to ka ga malaman da suke sharhi suka ce wannan irin salon karantarwan ya nuna cewa Annabi yana so kamar yadda jini yake gudana a jikin mutum aka wannan maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ma dan yaron dan kamar professor yake ba magana fa amma so yake maganar su shiga cikin zuciyar yaron ya zama ɗaya da jikinsa wanda zai tashi ne balaga da wannan irin aqida wanda duk inda ya samu kanshi wannan shine abu na farko kamar rigakafi a riga masa rigakafi to iyaye idan ba su yi wa ƴaƴansa rigakafi na addini ba to ƴaƴa ko duk cutar da yake zuwa na addini sai ya kama su kafin su ankara
to haka Hadiza kin ji bayanin mallam da Mahmud Kwari akan wannan abu kin san yanda wannan abin yake ya zama ruwan dare ba kamar ma dai akan shafukan Instagram sosai ma kin ga abubuwan da ke faruwa ki ga mata yawanci ma an fuma mata haka an yi ta zage-zage ana yada labaran ƙarya ki ga an dauka hoton mace an sa zaki ga tura na ma ba ita bace ba
a dama ai
a ce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza
ki ji labarin irin su jakadiyan me ake kiranta jakadiyan na mamanta sunanta ki ji ana labarin su ga sunan daban-daban
waɗanda su suna yada labaran ƙarya ne ko
sunan ne ai sunan ne kwanaki ma har an kai wata an je an kulle ta na ta ko ta kulle wata jaruba ga sunan dai labaran na nan da yawa ni kamata gwamnati ta sake duba irin wannan magana a dinga hukunta su
haka ne kam gaskiya ya kamata san mutane su san yanda za su dinga yada labarai su tabbatar da sahihancin labarai su tabbatar da na gaskiya ne kamun su fa madalla jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin Julie Lessons Gresham da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin
Hadiza Kyari
ni da Dauda Salim nake cewa ayi hutun karshen mako lafiya